mita 88 da digo 5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijjani da mu daga makarantar mata ta Secondary ta GGAC gurin dutse kenan inda yanzu haka ake taro kusan na bita da kungiyar dalibai musulmai ta kasa rashin jihar Kano wato Muslim Student Society of Nigeria Kano branch kenan suke gudanar da taro kwarewar bita ta musamman ga wasu dalibai da suka zabo na sassan jihar Kano kuma yanzu haka na samu shugaban wannan taro za mu so mu ji cikakken suna da matsayi
sunana Saifullahi Shibin Daba ni ne sakatare na gudanar da wannan taro
menene makasudin shirye wannan taro na
makasudin shirye wannan taro shine domin tattara dalibai waɗanda suke makarantu na secondary schools ko in ce dalibai na jihar Kano wayar musu da kai a fahimtar da su abubuwa da suka shafar ka addinin musulunci sannan kuma kulla dangantaka da kyakkyawar alaka a tsakanin su abinda ake kira da suna ɗan uwantaka ta haka ne za a samu kauna da shakuwa a tsakanin juna kuma haka ne zai sa musulmai su fahimci matsalar da suke ciki sannan kuma su iya samar da morale matsaloli
to wannan dalibai ya na jihar Kano ne ko kuwa sassan jihohin nan
a daliban ya na jihar Kano ne saboda ita Muslim Student Society of Nigeria ta kasa ce gabaki daya amma ko ta za tana da reshi kamar reshen jihar Kano shine Kano State Area Unit
to me zabar da ku ku koyar da dalibai a cikin jihar Kano
wannan ba sabon al'amari bane taro ne da duk shekara akan shirya shi shine ake kiran sa da suna Islamic Vacation Course ni irin course ne da ake tattara dalibai na jihar Kano a guri guda daya wanda suke zuwa daga bangarori daban-daban na karanan hukumomi guda 44 domin a samu a kulla zumunci a tsakanin su a kulla soyayya da ɗan kwantaka a tsakanin su sannan a wayar da su yanda za su gudanar da rayuwar su a dada kuma fahimtar da su menene addinin musulunci wanda abin da ya hada da tarihi na shi kansa addinin al'amura na tauhidi al'amura na fiqhu da kuma ilimi ne da kullum na gudanar da rayuwa wannan kusan shine babban dalilin shirye wannan taro kuma taro ne ba wai iya waɗannan abubuwan ake ba akwai bitoci da ake gabatarwa kusan akwai bita da za a yi kusan guda uku akwai bita wacce aka kira ta da suna wanda take dauke da taken taron shine da turanci ake cewa youth and contemporary challenges way forward wato matasa a yau kuma fita daga mangar addini da zamani shine kusan taken shi matsaloli na kafafan sadarwa amfanin su da illolin su war bita din ita ma wacce ita kuma take da alaka da sana'o'i saboda rayuwa dole sai dan adam ya koyi sana'a sannan zai fahimci da zai zauna ya zama cikakken mutum sannan ana kokari a ga an koya yara wani skill in ce wani wata fasaha da za su fita da ita wacce idan suka iya wannan abun akalla mutum zai iya samun wasu kudade na shiga da zai iya rike rayuwarsa domin kada su zama kamar a kaskance ko ya zama na su rayu ba su da sana'a ba su da aikin yi wanda hakan yana kawo matsala ta tsaro da kuma zaman lafiya a tsakankanin al'umma
wannan dalibai in primary ne ko in secondary ko in jami'a
wannan dalibai duka in secondary school ne gaskiya tunda a participant din da muke da su yana jin yan primary da su guda hudu ba amma da yawan su yan secondary school ne a yan jami'a kuma ba mu da mutum biyu target din dai kawai shi wannan program din ana targeting din dalibai ne yan secondary schools a takaice
kusan a iya cewa daliban nan kamar naga anan suke kwana ne ko kuma zuwa suke su je su
da anan suke kwana
anan suke kwana
kwarai kuwa shi yasa ma aka ce Islamic Vacation Course kaga kamar ai an dauke shi daga inda suke wato gidaddajin su ko kuma inda suke rayuwa an kawo su wani guri gabaki ɗayan su an hada su domin su rayu a wannan guri din su abinci tare su kwana tare su je karatuttuka tare abubuwa irin waɗannan wanda hakan ne zai sa mutum ya iya fahimtar dan uwansa dan adam kuma ya iya zama da rayuwa da kowa ba tare da ya samu matsala ba ko da ya samu kansa a wani irin mataki na rayuwa
to ina batun tsaro da lafiya
alhamdulillah a wannan taro an yi shiri mai kyau na yanda za a ba wa su waɗannan participants cikakken tsaro ba tare da sun samu matsala a da idan za mu shirya irin wannan taro mukan fita wajen Kano ne amma yanzu saboda yanayi na tsaro da ake ciki yasa dole aka kawo shi wannan taron cikin kwarewar birnin Kano ita wannan makaranta ta GGAC goran dutse makaranta ce da take a cikin kwarewar birni bayan haka mun yi kokari dukkan wasu hukumomi na tsaro mun hada kai da su wanda ya hada da hukumar DSS wato farin kaya da hukumar yan sanda da civil defense da sauransu
harkar da ami kusan ai yace wannan tafiyar da al'amuran ni da harkokin kudi shin ya ake kuke samu kuke tafi da harkokin
so alhamdulillah abincin duk da ake ci a wajen wannan taro ita wannan kungiya kusan ita take daukan nauyi kuma muna samun tallafi daga shugabanni na al'umma da kuma daidaikun al'umma waɗanda suke da kishi da san ci gaban addinin musulunci da to waɗannan hanyoyi muke samu mu sami tallafi ta yanda za mu gudanar da shi wannan taro kuma alhamdulillah so far mun samu tallafi daidai gwargwado kuma in Allah ya yarda muna sa rai za mu ci gaba da samun tallafi na kuɗaɗe da kuma abubuwa na gudanarwa yanda za a samu nasarar gudanar da wannan taro na kwana shida
menene sakonku ga al'ummar musulmai da su kansu daliban.
Sakon mu ga al'ummar musulmai gaba ɗaya shine yanzu a Najeriya muna cikin wani irin yanayi na rashin tsaro da kuma wata sabuwar rayuwa da aka shiga na new normal. Wato kaga abu biyu ne ya faru, rashin tsaro na zamantakewa da kuma rashin tsaro na lafiya. Dole mutane sai sun yi takatsantsan sun fahimci da rasu ba kansu kariya. Dole su kula da kansu sosai, ka san da wa kake mu'amala, ina zaka je, me zaka yi, kada kawai da ka karinga fita kana yawo haka gaba gadi haka babu wani tsari mai kyau wanda hakan zaka iya sa rayuwarka a cikin hadari babba. Kuma mu kokari mu ba jami'an tsaro dukkan wata gudunmawa da suke bukata ta hanyar samun musu da dukkan wani bayani na sirri da zai taimaka musu.
Zaka gashi a cikin wannan aji ana gabatar da lecture kuma zamu samu ji akan me take gudana.
Ita dukiya ta halal ka same ta, sannan kuma ya dace wannan dukiya ka sarrafa ta ta hanyar da Allah yake so. Wannan shine abin da hadisi yake so ya koyar da mu. Da haka lalle kada mu yadda mu ba hanyoyi da muka bayani a baya cewa mu ba hanyar da zamu samu kudi kowace iri mara kyau. Tunda Annabi ta ni'mar malis salih kaga kenan ba kowane irin kudi aka ce masa mal as-salih ba. Cewa ta hanyoyi da muka bayani a baya cewa ka ba hanyar kwace, ka ba hanyar kidnapping, ka ba hanyar hackers na sai ka bi hanyoyi da yawa wanda kana so sai ka samu easy money yau yau. Nan da sai kai kudi ba za ki wannan ba ke ba hanyar da ta dace.
Idan zaka gani a yajin da ake gabatar da wannan lecture ga kuma bangaren addini tunda can da ana koyar da su bangaren kasuwanci.
كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
Cikin wannan kungiya shine abin da ya ja hankalina.
Shin da sanin yanki ka tona?
Eh da sanin su, da sanin su na zo.
So da guzurinki yanki ka toko ne kika tsinci guzurin?
A'a anan na samu.
Anan kika samu? Kusan kwanaki nawa za ku yi kira?
Eh kwana 7 ne insha Allah.
Kwana 7?
Eh.
To menene sakon godiya kike ga wannan kungiya ta dalla?
Ina mika godiya ta a gare su saboda irin kulawa da suka bamu wajen kwana gashin komai lafiya gashi kayan abinci ga lakta ana yi mana komai daidai. To wannan shine muna gode musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare.
Menene cikakken sunan?
Sunana Rafiya Jaya Abdulkarim.
Daga wace makaranta?
DJSS Tano.
To me jan kalin kike ka shigo wannan bita da ake?
Saboda yadda suke koyar da mu suke san sunana suna ƙara fadakar da mu akan abin da ya shige mana duhu kuma yadda suke ba mu tarbiya suke koya mana abubuwa da dama abin da ba mu sani ba suna koya mana kamar hadis sira da iya abubuwa da dama kuma sun iya training ne shi yasa wannan abin shi ma ya ja ra'ayi na gurin yadda naga suna iya bada karatu mai muhimmanci kuma suna iya bada tarbiya yadda ya kamata shi yasa ka.
To ya batun wajen kwana kin gamsu da wajen?
Gaskiya kam na gamsu da shi 100% mun samu komai.
Bai ba dukkan gamsu da kinsa da komai.
Na gamsu.
Me zaka nan ga wata malama kenan ita ma tana koyar da bita za mu danji kadan daga bakin ta.
Kina so mutane su gane cewa kin yi mata kyauta. Shin wannan kin nufi Allah da wannan kyauta da kika yi ko baki nufi Allah da ita ba? Baka nufi Allah ba ko? Duk abin da kika din kin yi shi dan Allah ba sai kin bayyana shi ba. Kun fahimta ko? Duk abin da kika yi dan Allah to kada ki sani wani ya sani domin akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ce mana ana son mutum idan zai yi kyauta ya zama menene? Hagunsa ne bata san menene ba ya rayuwar da wannan kyautar. Shin ana nufin idan zan bada kyauta in yi haka in boye hannuna domin hagukar ta sani ko kuwa me ake nufi? Wace ce za ta yi bayani?
Idan za ki bayar ya kasance a ce wanda za ki ba da ke sai shi a sananci.
Wannan wani aji kenan da ake fara da darasi a nan inda ake nuna musu ainihin muhimmancin kyauta kenan. To yanzu ka mun samu Amira za mu so mu ji cikakken sunanta da matsayi.
Assalamu alaikum, sunana Zakiya Ali Suleiman, Amira Kano State Area Unit.
Wannan abin da kuka shirya har kuka tashi sai ku zabarar da dalibai mata yan gungu.
An shirya abubuwa da dama, akwai lectures sannan akwai class instructors yanzu ma muka fito da ka ciki sannan kuma akwai sana'o'i da muke so mu koya musu saboda su dogara da kansu su zama kansu dogara su ce kawai sai iyayensu musu ko kuma mazajensu musu saboda mata ne su ma su koyi sana'a da za su rike kansu shi yasa muka shirya wannan program din saboda mu zafurar da su su nemi abin yi su rike kansu
na yanzu kusa iya cewa mata idan suka shiga gidan miji akan iya samu yawancin yawaitar zaurawa a jihar Kano yana yawa shin akwai wani hanyoyi da kuka dauko na magance wannan wajen
sosai kuwa sosai ku ai yawancin ma gaba ɗaya syllabus din mu da muka shirya yawanci akai irin wayena abin da matsalolin ilimi da matsalolin gida akan su muka shirya topic din ma gaba ɗaya ma abin da muka shirya sannan kuma da wannan sana'ar zamu koya musu shi zai sa su rike kansu ya zama zaman gidan za su iya zaman aure wani lokaci rashin abin yi ma yana kawo matsala tsakanin su da mazajen su to shi yasa muka shirya musu wannan program
menene kiran ki ga yan uwa mata
kirana ga yan uwa mata gaba ɗaya su koyi su rike sana'ar su kuma sannan su yi hakuri da zaman gidan miji shine babban jigo su zama aure su dauke shi ibada ba me ba kar ya zama al'ada kuma kai ya zama yayi ya zama ibada ne suka dauke shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kirana ga duk yan uwa na mata
yadda ta wakana kenan a makarantar GGAC goren dutse kenan inda kungiyar musulmai dalibai ta kasa rashin jihar Kano kenan wato Muslim Student Society of Nigeria suke gabatar da wannan taron ta'alika kenan na kusan kwanaki 7 kenan wannan makaranta sunana Tijani Adamu sai kun ƙara ji na a nan gaba